Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2025, shirin yau da gobe yana kasar Ghana tare da wakiliyarmu Hawa Abdulkarim Young Pioneer, inda a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa akan maudu'inmu na makon da ya gabata. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe.
To madalla masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokacin. Ni taku Hawawu Abdulkarim Young Pioneer ce zan ci gaba da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra, Ghana. Yau shirin yau da gobe zai fara da tattaunawa da Hajiya Salma na the Royal Highness na Zawarma the First, inda za ta yi ma mata gargadi domin su yi amfani da watan Ramadana wajen fara kananan sana'o'i. Sannan mu karasa tattaunawar mu na wancan satin. Bakuwar mu ta zauna, mu shiga da tattaunawar mu kai tsaye.
Magana da ƴan bulani.
Yanzu dai muna tare da Hajiya Salma Nadide Zabarma ga The First, ita ce wanda take kiro wato wasan al'adu da gargajiya na kasashen yammacin Afirka da ma kasashen duniya baki daya, wato wanda ake ce ma na Zabarma Intercountry Festival of Cultures. Hajiya, barkanki da shigowa wannan shiri mai suna yau da gobe.
Kuma na gode sosai da kika invite na kan wannan dandali.
Me za ki ga yawo mata da yanzu haka suke gida kuma ga dama ta samu muna dab da shiga watan Ramadana, wajen da za su yi amfani da wannan wata na Ramadana su kirkiro da wani kananan sana'o'i da wanda zai taimaka ma rayuwarsu?
Na gode. To shin Aja Hawa, fadin gaske dai mace dai ya fi ikika samu chance cikin watan azumin ga cikin watan Ramadanin ga kin yake yi sayar da sayarwa. Muna da kayayyakin sayar da sayarwa da yawa, muna da kaman mu ce akwadu.
Wato kina nufin ayaba kenan?
Aha. Iyaka budan baki, mutane na son su ci akwadu sosai, don akwadu na bude ciki, kin gane ko? Kai ka ci kuma kai ka sayar da kuma lemun zaki, sa'annan ka sayar da watermelon, sa'annan kuma zaka iya ma ka sayar da romo, kai ka sayar da alele. Kai ga sunan da kayan daban-daban zaka iya ka sayar. Sai sa cikin watan Ramadani gade ina yi ma mata magana su duba sana'an da na kikira wayansu sunan nakin su suya su yi wannan sana'a. Kin gani ya so ya taimake su.
Wannan sana'o'i da kika ambato ba kowace mace za ta samu jari a halin yanzu ba, ko kuma idan bata samu jarin ba za ta yi takarbiran ce wurin wani?
To Aja Hawa, maganan ga da ka tambaye ni, to ni dai na san kaman dai ta yi ta tambaye wani kudi mai shi yaya taimake ta ta sayar da wannan kayan sayarwa. Kamar mu ce misali, maybe tana da yayanni, tana da kanni, tana da wani rafani, ta ko da dan kudi kadan ma ba ma wai kudi da yawa ba. E kayan determine dai ka sayar da wannan kaya ajiye hawa ko 200 cedis.
Wato kina nufin dala 20 ko mu ce naira 20,000 kenan.
Ko 300 cedis ma ko wadansu kayayyakin da za ka iya ka fara da shi, ka fara sayarwa, ya so ka samu riba din kadan, sai ka doki riba nan ka kare da shi wannan farko kudin ka nan, ya so ka yi me ka sayar shi sa wannan ba laifi ba ne. Kamar me shi ya tambaye wani taimako, ya so ta yi me ta yi sana'anta da shi, amma banda a ce wai maybe ta je ta karbi loan, a'a, amma kuma ta iya kuma ta ce ta karbi rance ta sayi kayan ta sayar ita samu kudi ta ba mai shi kudin shi, wannan kuma yaya faru haka nan.
To akwai wani karin haske da zaki yi wa mata wato wurin tsaftace wannan sana'o'i nasu, ba masu kaɗai ba da wanda ke manyan sana'o'i da kananan sana'o'i?
Kowa dai ya san kaman aka ce watan Ramadani watan mai muhimmanci, watan da ke da ƙarfi, watan da kowa ke roƙon Allah Allah ya yafe masa zunubansa, sa'annan kuma muna roƙon Allah kuma ya ba mu abin da shi ya gan kaman yayi muna lokacin shi kenan, lokacin da zaka tambaye Allah abin da ke so yayi maka. Ko to waɗanda ke sayar da sayarwar nan, to abin da ni dan fadi musu ne su yi hankuri inda za su duba environment su da za su sayar da kayan nan, because ana cewa me cleanliness is next to godliness.
Wato tsafta yana kusanta mutum zuwa wurin Ubangiji.
Aka ke fadi wasu za su duba environment su da kyau, sa'annan kuma inda za su je su sayi kayan su zo su sayar, don saboda wanga kaya wanda yayi azumi shi dai ci wanga kaya. Sa'annan kuma su duba da kyau kiga wadansu suna sayar da kaya suna yanzu sa riba da yawa, kin gane ko? Sai sa su duba wurin riban nan kuma saboda azumi ne, su duba mu ce kaman kakaci riba ba kakaci riba kadan, amma ka duba kuma lokacin azumi ne kaka sa riba da yawa kan bi kayan sayar da sayarwanka. Asmace dai lokacin Ramadani ya fi ikina sai da kaya ki kimsa kanki da kyau, da kuma kiya ki kama kanki kuma da kyau, kuma ki bar environment ki yayi very clean.
So akwai gargadi da zaki yi wa mata?
To advice da dan ba jama'a ne, first of all muna marhaba da bako na Ramadani, muna marhaba da shi, kuma Allah ya kai muna rai da lafiya. Kuma advice da nake so in bayar ne, kun san watan Ramadani wata mai muhimmanci, watan da ke da ƙarfi, sai sa musulmin duniya baki daya kuna ji na ku bari mu so juna sosai, kuma ku bari watan Ramadani ga bari mu hada hankulan mu baki daya, mu duka guda ne mu bar batun wanga ya cije ni, wanga ya mini kaza, wanga ya mini kaza, kuma let's learn how to forgive each other, that's the most important thing. Allah ma na cewa kaman ika ka forgive dan wanga, shi Allah nan na forgive zunuban ka duka. Message na kuma goes to matan da ka gan wadansu mata musulman yara, balle yaran musulman nan cikin watan Ramadani ka gan a sa trouser, a sa wani riga dai ba daidai ba, ka gan gashi mai shi ma na waje, ranar watan Ramadani mala'iku zalla na surrounding, sai sa ku yi hankuri ku duba watan ga ka dai ma ku duba ya so ku sa sutura mai kyau. Na gode.
Umma mun gode.
Magana da yan Fulani. Dangana ne.
Wancan satin kun ji yadda tattaunawar mu ya kasance tare da ni da baki na guda biyu, Malama Adama da Malam Bello. Malam Bahaushe kamar yadda Malama Adama ke kiransa, shi kuma ya ce mata Bafulatana. Tattaunawar mu da muka yi dai mun yi shi ne akan maudu'in mu shin tsakanin mace yar siyasa da yar kasuwa da mace yar gida wanne ne namiji zai iya aura. So yanzu muna tare da bakin namu kuma inda zamu ci gaba da tattaunawar mu.
Ya dan hakuri da dangana
Shahararra wadda ta yi ta zama shahara a kasuwanci da kuma shahararra wadda ta shahara a siyasa cikin sunna wake iya rike gida aure a gida.
Eto ni wanda zan dauka shine shahararriyar yar kasuwa a nan kenan fa.
Ashe kana so?
Ah wait na.
Kana so?
Ah wait. Tingani? Ai tambaya akan mun ko ba haka ba? Wanda zan dauka shahararriyar yar kasuwa. Ita shahararriyar yar kasuwa a gwagwarmayar kasuwancin ta. I'm very sure ba zai sa ta manta da responsibility gidanta ba. Why? Because saboda I she's opportune from maybe family and maybe mijinta ta samu wannan chances din. So kuma dole ne duk yanda za ta je ta, kin fahimta, tana nan idan ta je za ta dawo gizan da ta daura ta samu. Ita kuma shahararriyar yar siyasa ba ta da wannan time din, time inta kawai na yan siyasa ne su zo su zauna da wayannan kungiya, wannan kungiyar zo su zauna karfe 1 dare karfe 2 dare ki ji an kira ta a za a yi meeting kaza za a yi kaza. So kin ga anan ma akwai difference, kin gane time in ba wa iyalai tsakanin shahararriyar yar kasuwa da shahararriyar yar siyasa akwai shi anan. Saboda ita duk shaharanta na kasuwanci fa ba za a yi karfe 1 karfe 2 a kira ta a ce za ta je meeting ba. Ba za a zo haka kawai kunkusa mata gida ko kuma da sassafe tana fitowa kaga mutane a kofar gida wai an zo waye an zo wajen wacce ne, a'a still tana da wannan time intern da za ta famu family ta. While kuma ita shahararriyar yar siyasa ba ta da wannan time.
Akwai karin bayani? To akwai dai gaskiya akwai. To wanda ya shahara da yin aikin shi, to ya dai gwada kaman aikin da me shi ya samu duka yayi, domin san kasuwanci ba wasa bane ba. Kuma macin da tayi kasuwanci take kasuwanci kuma ta shahara, mace ne ina ga smart woman ne, mace da aka ce ta zama shahararriya a fannin da kowani fanni, ya gwada kaman macin nan tana ta iya
Bisa
ya tukun kami fadi wannan. Ina dai son ku san kaman wanda aka ce ya shahara yana wani abu ne mai shi ya iya expect ne mai shi ya iya. To kuma ina cauta ta zato cewa kaman ba yanda da yin macin na ce ta yi aure ba ta san abu da ya kai ta gidan aure ba. Don aure da kanshi ma kaman yanda mu duka muka sani aiki ne, kuma dole ya kamata macin nan da ta shahara ko ina ko wani fanni dole ya ce kaman ta shahara wurin auren ta. Kuma
idan na fahimce ta, idan aka ce mace ta shahara, hikima da basira da baiwa ne ya kai ta wannan matsayin. To tun da kin yakin kai wannan matsayin, lalle kan kin san abin da ke cikin aure. Saboda mace ba ta samu daukaka da matsayi ba ta san me ke gida aure ba, abin da Adama ke bilanta nuna.
To Flatran Gana. Yawuriya. Kina ji abin da baki sani ba. Ku mata kuna da rauni. Kun fahimta? Dalilin da yasa nace haka shine ita shahararriyar yar kasuwa, mutanen da za ta dinga mingling da su daban da irin mutanen da shahararriyar yar siyasa za ta dinga mingling da su. Kin gane wayannan mutanen matas a cikin rayuwarta na aure. Kin fahimta? Ita shahararriyar yar kasuwa duk wanda zai zo wajenta zai zo mata da menene? Zai zo mata da harkan kasuwanci ne da alkhairi. Shi kuma siyasa yana nan kashi-kashi ne. Kin fahimta? Siyasa yana nan, shi fa siyasa ma idan zaka yi siyasa sai ka yarda da abubuwa. Akwai munafurci, akwai zamba cikin aminci, akwai abubuwa da yawa. So irin wa'innan mutanen, kin fahimta? Ki gane Bafulatana, mutanen kasuwanci da mutanen siyasa fa daban ne. Wa'innan mutanen gaskiya ne, siyasa kuma ƙarya ne, wa'innan mutanen ƙarya ne. Kin gane? So idan ana maganin cewar yaya za a yi wace ce kuma za ta fi zaman aure, kin fahimta, tsakanin wa'innan mutane guda biyu, sai ki ga to mutanen da za ta yi mingling da su za ta iya zama da aurenta ne? bai samu problem ba ko kuma wancan da za ta yi kasu za ta yi siyasa mutanen da za su yi mingilin da su za ta iya samun tangardan ko tuntube a wurin ta gidan mijinta. Ai na yi gugurmaya ni yar siyasa ne na je can na haɗu da wannan irin manyan mutanen da ban zauna da su ba ko ban yi hustling da su na rayuwa ba. All it doesn't matter, what matters shine what contribution kika ba wa gidanki da familinki. Kin fahimta? Sannan idan kika zo kika duba cewar fa ita siyasan nan gabaki ɗaya, ni to me I'm against mace ma ni ta fito ta ji siyasa.
Shi a ra'ayin shi ma san baya ra'ayi da mace ma a zuma san shi.
Ina so mu gane cewa kaman mu da muka zama yar Adam ko ba haka ake cewa ba?
Yar Adam.
Kowa na da baiwan shi. Akwai wani shi ya iya kasuwanci, namiji ne ko na mace ne, akwai wani shi ya iya siyasa, kin gan kaman wanga dai baiwa ne, Allah ya bashi. Kuma mu duka mun sani, shi yasa muka duba siyasa. Gaskiya ana siyasa, amma muka duba mata, mutane da mata da suka zama mata suke siyasa da yawan su. Kin ga mun suna yin siyasa mai kyau, kuma suna bari ana cin gaba sun yi siyasa. To malam Bayoshi ya fadi wani magana kaman ya zo wurin tarbiyya. Ya kamata a ce mace ta zama gida ta yi, yana bari abun yana kama da kaman tarbiyyar nan mace kadai ke yi.
Mace
kadai ke ba yara tarbiyya. Kai ka san kaman ka auro mace, matar ka siyasa ce, kuma ka san yanda aka yi duka zama gida ba ko da yaushe data mi za ta zama gida ba. Yanda aka yi duka ta fita ta je wurare. Amma akwai abun da ake ce balance, inda ya kamata a ce an balance kenan. To wurin nan kai namijin da aka zo mai kutaya in so a zama tare, in so inda matan nan bata iya tayi ba, kai namijin nan ka gyara, in so mai a ci gaba yi zaman lafiya. Tarbiyyar ƴaƴa ba aiki ko haƙƙin mace kadai bane ba, haƙƙin namiji da mai na mace ce.
Ita tarbiyyar mace kai karan kanka ma tarbiyyar mace yana onda kai ne a matsayinka na mai gida. Yes,
da ita da kanta tarbiyyar ta
yana karkashin ka ne mana ko ba haka bane? Yawwa ya fulatana, idan kai aure yanzu hatta tarbiyya dole zai ka koya matanka tarbiyya ko ba haka ba? Za ka koya mata tarbiyya, sannan idan ta haihu za ka koya mata tarbiyya da ita da ƴaƴanta, sannan ita ma ta ɗauka ta dinga yi. Yanzu ke baki san cewar yanzu idan an aure ki, an ɗauke ki an kai ki gidan miji, an ba shi tarbiyyanki ba ne? Ɗauke shi, shi ne tarbiyyanki, shi ne miki baba, shi ne miki baba, shi ne miki mama. Yes, tarbiyya mana normal tarbiyyan da kika sani. Yanzu let's say yanzu na auro ki, idan na auro ki kina under ni, akwai abubuwan da kike yi wanda let's say baya kan hanya, zan gyara kin ce miki no ba haka ake yi ba, haka zaki kuma haka zaki ko ba haka bane? School tarbiyya,
tarbiyyan nan yana vice versa,
meaning ita kuma mace ai ta ma za ta yadda dora ka kan hanya tunda
yayi so kenan, haka ne wannan?
Ai dan na fahimci Adama, tunda kai an ka aurin mace karkashin ka a matsayin tana tarbiyya, kai ma kana karkashin ta a matsayin wanda za ta baka tarbiyya. Ai dan ana magana a nan ma zan dan yi bayani akan wannan bayani kadan. A tunani na ina ganin namiji ma ya fi zama karkashin mace.
Wallahi haka ne maganan da yake nan.
Bayani da zan yi a nan shi mace za ta kula da cin abincin, sa riganka, baccinka, sashinka. Mace za ta kula da mutanen da kake mu'amala da su, mutanen da kake kasuwanci da su. Mace za ta kula da kai, ta kula da kai, ta kula da danginka, ta kula da ƴaƴanka.
Yanzu za mu tarbiyya.
Yanzu wa alama. Wa aka ba wa
tarbiyya.
Wannan duk abubuwan da kika lissafa ko in ce kuka lissafa wannan ba tarbiyya bane ai.
To wani irin tarbiyya ni na son san, wani irin tarbiyya da ka fadi kaman gaskiya in a addinance ma namiji ke ma mai matan shi mai tarbiyya, na fahimta wannan. Amma kamar yana nace ina son ka bani mai misali. Ka gani ba a da she in ka duba society mu so dewa mata maza suna aura matan da ba su yi girma ba, shekarun su na kasa-kasa ne. She sa an suka yi aure suka zo gidan mijin su haka, she ka ga dole ya kamata mai amu su mai tarbiyya. Amma yanzu yanayi ya canza, mace ta yi ilimi, ta yi boko, ba yin da bata je ba, tana da experience, tana da ilimi, ta zama shahararriya, wani irin tarbiyya da ka bata wani ta san menene zama aure, ta yi koyo, ta yi ilimi, tana da hikima, tana da basira, wani irin tarbiyya da ka bata? Saboda shi ne nike tambayan ka kuma, wani irin tarbiyya kai kake ganin nan? Ba wai kaman ban yadda kaman mace tana karkashin mijinta kuma mar mijinta bai da iko ya, a'a ba wai kaman ina son ka fadi mini, wani irin tarbiyya? Amma kana fadi na yaran da suke aure, mazajin da suka girme su ba su san ba, in wannan ne na fahimta. Amma muna ga mazan matan yanzu da
gidan babanta
ta samu dukkan kowane tarbiyya, su ko za a kawo ki miji a ciki, an zo ana tarbiyya bai ki, okay, to ba da mu kaman yanda kika ce, idan mace aka aurar da ita isn't that already? As long as ni na miji ne fa, I'm ahead of you. Wait, sayamana. Tingani, I'm ahead of you because duk wani exposure da zaki samu na rayuwa. Kin fahimta? Duk wani sanin rayuwa da kike, you cannot be perfect 100%. Tingani, dole akwai wasu abubuwan da dole I have to put you through. Misalin da zan baki kawai yanzu shine, tingani, ki sani fa cewar ba kawai ya aure ta bane saboda kawai su yi aure su haifu, no, akwai responsibilities da yawa da yake kan wannan miji da ya aure macen nan, zan lissafa miki su, kin fahimta? Yawwaliya, idan ka auri mace, responsibilitin ka shine duk tarbiyyar da mace ta samu a gidanka, idan tazo ana expecting ta samu fiye da take da shi a gidansu, kin fahimta? Ai yawwaliya, so tarbiyyar da nake faɗa a nan shine idan kika zo gidana, kin fahimta? No matter what, ina sai abin da nake so za a yi, misali kenan, in bai kauce ba ko zan ce miki to ai wace ai tarbiyyar fa ba wai zan ce miki a zo ki kaza ki kaza ki kaza bane, a normal da yanda ake a aure.
Ina da tambaya a cikin bayanin ka, mace duka idan zaki aure mijinki ne a head of ke islamically musulunci haka ya tabbatar, duk wani musulmi ya amince da wannan, kuma duk inda mijin ke ce ki zamna wurin zaki zamna, to muna cikin wani zamani kai boko kana da degree, misali sai ka aure mace da take da master's degree she tana karkashin ka, kana fahimta na? Yanzu
kaman mata girme shi
ma, misali ka aure irin wannan mace, ana magana kan shahararren ƴar kasuwa, shahararren ƴar siyasa, ko da ƴar zamar gida ce, kai zaman kan ga baka auro jahila, zaka auro at least wanda ko ba ta da kuma tana da diploma tannan tana da shi, meaning ta fita cikin kan wani bangaren jahilci, ta shiga bangaren wayayyu, to waɗannan mutane baka ganin kafin ma su shigo sun daidaita tsakani, sun san mijina ga irin abubuwan da nake so, ba yanzu aka ce ni a gidana ba a kallon TV, kamar misali ni a gidana ba ke amfani da waya lokaci kaza a tarbiyyan kenan, ni a gidana ba ke hawa kan ba ke yin TikTok, ni a gidana ba a yi Instagram, duka ka'ida ne na ba da tarbiyya. Aka gani a zamanin nan mace tana sasanta wannan ma kafin mata ta amince da namiji, ko kai baka sasantawa kafin ka aure?
To kin yi magana, maganar ki haka yake, kin fahimta? To amma abin da nake so ki duba a nan shine, idan aka ce aure, whether you Muslim or Christian or pagan whatsoever, kin fahimta? As long as you call it married, kin fahimta? Need to my belief kuma kun sani cewa dole wani na gaba da wani, ina kan bakana ni na miji kin gane,
so
in kika zo gida na kawai ko kike tsammanin you do anyhow, kin gane, dole kawai
idan kai Bahaushe ne ko kuma kana da generation al'adun Hausawa, ka san abin da yake faɗi, namiji koya yake yana kan na mace, ko kuna tashi a gida ana fifita namiji kan mace, ana barki san yawa, to shine wannan abun da shi yake gani, idan ki shigo ɗakin shi ko ya kike dole ki biye mai, shine head of the house, wannan mun fahimce ka a wannan bangaren ko ba ka ba, har ma kina da wani bayani kafin mu yi tambayan ƙarshe?
Namiji shi yana gan kaman yanda aka yi duka ne yafi, namiji yanda yana tsammani ko kaman yafi, ha ba wai shi wurin su ma ba Hausawa kawai ba, a'a ko ina haka nan yake she, yanda ya zama nan mazan nan suna use daman nan suna yi abubuwan mara kyau ga mata, inda ake samun matsala kenan. Amma da mu duba wani abu, abu na yake ce me ability, iyawa, iyawa. In kaga wata mace wani aka ce intellectual, wurin ilimi, hankali, ta tana da shi, ta fi namiji ma. So dewa ma'aurata sun zama sun yi shawara, mace ke ba namijin shawara, wani ya fito shi ya zo zama cikin abokanin shi, shi yana ba hankalin shi bane, mana matan shi ne gida. Misali dai ne nake bayarwa. Shi sa in yi zukan abun da ake ce kamar iyawa ko ability, capability, ya kamata a duba wurin nan. Ba wai shi kana ka zama leader na yasa abun da ka fadi duka nima na karbi, a'a ya kamata a duba, kin gane?
Fawanga duka bayani gane zamu kawo karshen shi. Dole ne sai ka yadda da wani matsayi na, sannan ka aure ni, ko sannan miji na yadda da ni, sannan ku fahimce ni sosai. Saboda akwai wadanda a gidan auren ma suka yi digiri, a gidan auren suka fara kasuwanci, suka shahara, a gidan auren suka fara siyasa. Ka fahimce ni, akwai wani tunda ta tashi cikin rayuwarta bata san abin da ake kira kasuwanci ba. Shiganta gidan ya bar sai wayo ta samu hikimar da ta fara kasuwanci, yau ta shahara. Har mijinta ke alfahari da ita. Wani a gidan auren ta fara harkar siyasa, har mijinta ke. Wani a gidan auren abubuwa da yawa ya bubude mata. So yanzu duk da wannan sai namiji ya approve, ya amince da wasu ka'idodi kan aure da sauransu.
Sauransu kamar malam Bawa shi su sun fi so matan su zama gida, ba su wani aiki, su yi wani aiki remote work.
So ba ta waye da mu fice waje da wai. So kuna ji ne? Eh, shi choice ai ya kamata a woman being must have a choice. Baka ba? Kowane mutum da kika ganshi yana da kallon matansa, kowace mata da kika ganta tana da kallon mijinta.
Akwai wani gargadi da zaka yi haka ko?
Eh, dan shawaran dai da zan bayar mu gabaki daya shine bai fi tuni ba, saboda abinda zan faɗa kowa ya riga da ya sani, ban fi in ce da tuni bane. Da matan da take zama a gida, da mata ƴar kasuwa, da mata ƴar siyasa, duka mata ne, kuma duk suna da advantage da disadvantage. So everyone should choose wanda yake so. Wani kaman wannan mafataran da abinda ta faɗa, wani shi zai ga shi yana da sha'awan ya aure ƴar siyasa, yes. Wani shi kuma zai ce in ba ta kasuwanci ma ni ba zan iya auren. Wani shi kuma zai ce shi kawai ya fi son mata ƴar gida. So
shirinmu anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, kamar yadda kuka ji. Na gode kwarai da zuwanku.
Mun gode sosai.
Mun gode, Allah ya saka kai.
Da Hauwa Abdulkarim, masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin baƙin namu na yau, da ku kuma masu sauraron mu, da wadda ta daidaita mana sauti, ni Sahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, sai an ji mun ku.
Wasanni na motsa jike dinkin su fita share ba.